This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da kuma murya arewa. Kana masu na'urar computer suna iya dandangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so haka ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 17 ga watan Yuni. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shiri a wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ya damu matuƙa da tabbacin da wata kotun ƙasar Masar ta bada na yankewa hambararren shugaban ƙasar Mohamed Morsi hukuncin kisa. A jiya Talata, kungiyar 'yan ta'addar Al-Qaida sun sanar da mutuwar ɗaya daga cikin shugabanninsu kuma mataimakin shugaban reshensu na Yemen a yankin Larabawa mai suna Nasir al-Wahashi. Mayakan Kurdawa a arewacin Siriya sun ce sun kwace ikon birnin da ke kan iyaka wanda suka yarda cewa shi ne mashigar mayakan kungiyar ISIS da kuma yin jigilarsu daga ƙasar Turkiya.
To, an gaishe ka. Bayan labaran duniya, za ku cewa masana harkokin tsaro sun yaba da matakin da gwamnatin tarayya ke ɗauka game da yaƙi da Boko Haram.
Ni dai a nan yadda Janar Buhari ya tashi tsaye kan batun Boko Haram, yadda ya sa sojojinmu su koma ƙasan Borno State da Yobe da Adamawa, wannan ya yi daidai, Allah ya sa mu ga ƙarshensu.
A can jihar Adamawa kuma da Taraba, gwamnan Jibrin Bindo ne yake cewa shi mai biyayya ne ga na gaba gare shi, yayin da Hajiya Jumai Alhassan ke cewa zuki ta mallaki ne, cewa wai ta janye ƙarar ta kai game da zaɓe.
Mutanen Taraba ni suka zaɓa, su mutanen PDP ma sun sani ni mutanen Taraba suka zaɓa, to in janye akan me? In janye akan ba a zaɓe ni ba, inda ba a zaɓe ni ba da ba zan ma je kotun ba.
Kana muna ɗauke da shirin demokuraɗiyya a yau na Sahabu Imam Aliyu. Amma fa waɗannan duk sai kun cika kun labaran duniya.
To, tare da sallama ga cikakkun labaran. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ya damu matuƙa da tabbacin da wata kotun Masar ta bada na yanke hukunci ga hambararren shugaban ƙasar Mohamed Morsi hukuncin kisa, tare ma da wasu mutane sama da 90 hukuncin na kisa game da alaƙa da ɓalle gidajen yari da jama'a suka yi a shekarar 2011. Sakataren ya bayyana haka ne ta hanyar sanarwa da kuma sanya hannu da cewa Majalisar Dinkin Duniya bata amince da hukuncin kisa ba ta kowane hali. Ban Ki-moon ya yi kira ga hukumomin Misra da su ba wa waɗanda ake zargi damar amfana da shari'ar adalci da 'yancin sauraron ƙara na bai ɗaya. Amurka ma ta bayyana damuwarta da wannan hukuncin kisa. Kakakin fadar gwamnatin Amurka, wato Josh Ernest, ya ce Amurka na ganin wannan hukuncin a matsayin wata saɓawa dokoki wanda kuma ba ma saɓawa ƙa'ida ta darajar ƙasashen duniya ba. Hakan zai gurɓata daidaituwar 'yan ƙasar ta Misra wanda kowannensu ke muradin gani. Hukuncin kisan dai ya ba da damar da suka koka a kansa, wanda kuma hukuncin kisar ya haɗa da shugaban ƙungiyar nan ta Muslim Brotherhood Muhammad Badi da kuma hukuncin ɗaurin rai da rai ga wasu shugabannin na ƙungiyar. Hukuncin dai ya ba su damar ɗaukaka ƙara.
'Yan sandan ƙasar Italiya tare da ɗana da na Faransa da ke kan iyakoki sun fatattaki mutane da yawa da suka yi sansanin kwanaki a garin Ventimiglia da nufin ƙara kutsawa cikin ƙasashen Turai. Wasu daga cikin mutanen sun yi gardama da 'yan sandan ta hanyar kafewa a jikin allunan kan hanya, wasu kuma suka arce suka tsallaka ta cikin duwatsu. Wani ɗan ƙasar Sudan ya faɗa wa 'yan jarida a fusace cewa su fa ba dabbobi ba ne da ake musu korar kare, ya ce ya ne su kuma baƙaƙe kuma 'yan Afirka, amma fa su ma bil'adama ne. Taron da ministocin ƙungiyar tarayyar Turai suka yi a garin Lanzarote a jiya Talata ya ci tura. Sun so su yi taron ne don samun makomar da za ta taimaka a ɗauki nauyin bakin hauren sama da 100,000 da suka kutsa cikin Turai a shekarar nan da nan daga kasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afrika sakamakon matsalar yaki da kuma talauci. Kasar Italiya dai tana barazanan baiwa bakin bizan wucin gadi da za ta iya basu damar fantsama cikin kasashen Turai da suke bukatan yin hakan.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yankewa tsohon sojan Amurka nan Umar Gonzalez dan shekaru 43 hukuncin daurin watanni 17 a gidan wakafi a jiya Talata. Bisa laifin tsallake katangar fadar gidan gwamnatin Amurka ta White House ya kuma ruga zuwa ga babban ginin dake cikin gidan inda yake fama da tsananin tsaro. Jami'ai sun ce lokacin da Umar ya haura katangar a watan Satumbar da ya gabata na shekarar 2013 yana dauke da irin sharbebbiyar rukar nan da ake nadewa. Mutane da dama sun yi kokarin tsallake katangar a baya amma Umar shine wanda ya rutsa har kuma ya ruga cikin ginin aka kuma cafke shi. Tsohon sojan ya karbi lambobin yabo na yaki a kasar Iraki wanda suka tafi a karkashin jagorancin kasa Amurka kuma sun ce yana fama da razana na rashin daidaiton kwakwalwa sannan bayan ya gama wakafinsa za a haramta masa shiga birnin Washington har sai ya fuskanci matakin shan magani na hauka. Haura katangar ta White House ya girgiza hukumar tsaron dake da alhakin kare gidan da kuma shi kansa kare tsaron shugaban kasar wato Obama da iyalansa. Hakan ce ta sa shugaban hukumar tsaro wato Julia Pearson ta yi murabus daga kan mukaminta.
Mayakan kurdawa a arewacin Syria sun ce sun kwace ikon binnin kan iyakan da aka yadda ta nan ne mashigar mayakan wato mayakan kungiyar ISIS da kuma yin jigilarsu daga kasar Turkiya. A jiya Talata ne dai suka daga tutarsu a binnin Tal Abyad bayan sun yi wato ruwan wuta ta sama tare da haɗin gwiwar sojoji masu yakar ƴan ISIS karkashin jagorancin sojojin Amurka. Ofishin tsaro na Pentagon a Amurka ya ce duk da cewa garin na Tal Abyad na fuskantar barazanar ƴan ta'adda to amma sojojin da ke yakarsu na yakar kokarinsu don hana ƴan ISIS din kutsawa a takan iyakan garin. Biyar daga cikin sojojin rukunin kasashen taron dangin yan kungiyar ISIS din da Amurka ke jagoranta sun yi lugudan wuta jiya ta sama a Syria, inji ofishin na Pentagon.
To haka zalika kuma a jiya Talata kungiyar ƴan ta'addar Al-Qaida sun sanar da mutuwar ɗaya daga cikin shugabannin su kuma mataimakin shugaban reshen su na yankin Larabawa dake Yemen mai suna Nasir Al-Wahaishi sakamakon ruwan wutar da jirgin yakin Amurka mai mara matuki yayi a makon jiya. Jami'an Amurka sun ce suna bincike game da tabbatar da mutuwar Al-Wahaishi sannan ba su faɗi ko hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA na da masaniya akan harin da jirgin marar matuki ya kai ba. Nasir dai shine tsohon mataimakin shugaban Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri sannan kuma ya taba zama mataimakin jagoran kungiyar ta ƴan ta'adda Osama bin Laden. Bugu da ƙari kuma shine shugaban reshen kungiyar na yankin Larabawa da Amurka ta ce shine sassa ko kuma reshen da yafi kowanne hatsari a cikin rassan Al-Qaida. Al-Qaida dai ta yankin Larabawa ta kai harare kuma ta halaka mutane da dama a ƙarƙashin jagorancin Al-Wahaishi ciki har da wanda aka kai a shekarar 2009 na ranar Kirsimeti da kuma jaridar Charlie Hebdo dake Faransa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu fara yada zango a jihar Niger inda tsohon muƙaddashin sojojin 'yan sandan Najeriya Nuhu Aliyu ke cewa matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka game da yaƙi da Boko Haram ya yi daidai. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yanzu haka dai 'yan Najeriya musamman masana harkokin tsaro na nuna gamsuwa da matakin da shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari ya ɗauka akan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Tsohon mataimakin Sufeto Janar na rundunar 'yan sandan Najeriya Sanata Nuhu Aliyu ya ce duk da cewa har yanzu kungiyar ta Boko Haram na kai hare-haren da ta saba kaiwa a baya to amma matakan da Muhammadu Buhari ke dauka akwai alamun samun haske.
Ni dai anan yadda jana Buhari ta yi tsaye kan batun Boko Haram yadda ya sa sojojinmu su koma kasan Borno State da Yobe da Adamawa wannan yayi daidai Allah ya sa mu ga karshen su don kamar yadda ce da kai ba ɗan Boko Haram ba musulmi bane don musulunci bayin abin da suke yi
Sanata Nuhu Aliyu dai yana jawabi ne a wani taron shekara na wani kwamitin fadakarwa akan addinin musulunci a masarautar Kwantagora dake cikin jihar Niger Ya nuna cewa akwai buƙatar bin ka'ida da kuma koyarwa irin ta addinin musulunci a cikin kungiyoyi.
Sai kaga an bari mutum ya je masallaci ko ko ya hau benci yana magana yadda ya ga dama wai akan addinin musulunci. Ai komai yana da ka'ida. Yau din nan kaga ina ganin wani uniform da na gani kamar na military. Wai an ce wai ɗan Hizbullah. In ba ai hankali ba uniform din nan da ake yi zai jawo mana wani masifa. Na isa an sa'a Janar Buhari ya fara daukan mataki gama waɗanda yake yan sanda da custom immigration cewar duk wani wanda ke da wani irin uniform ba asalin wanda aka san shi ba ya sauka camouflage abinda ake kira camouflage uniform banda soji babu wanda aka yarda yi
wannan matakin ma zai taimaka wajen harkar tsaro
kwarai da gaske
tunda farko dai shugaban makarantu na wannan committee Malam Nasiru Hamza ya ce suna da makarantu dake fadakarwa akan hadin kai da kuma fahimtar juna a tsakanin mabiya addinan
kaga yanzu makarantu tun dake karkashin wannan committee farko shi wannan committee ya shafi dukkan bangarori na addini da wadanda suke bangaren dariƙaran suke bangaren izala da dukkan dai a baki wanda yake rakan sa musulmi to kaga wannan samun wani mataki ne na kawo zaman lafiya tsakanin musulmi su zo su hadu ba tare da wani bangarewa abu na biyu kuma daga cikin zagayawan da muke wuraren da muke zuwa ana samu wadanda yake ba musulman ba ana tattauna ana ƙara fahimtar juna yanzu da dama daga cikin wadanda yake kristoci ne to ainihin rashin fahimtar dake akwai na addinin musulunci ya soma kawuwa kun san cewa ba kowane musulmi ne yake da irin wannan akida na Boko Haram ko ta da hatsaniya ko kuma ta addanci wannan ba shi bane musulunci sun fahimci haka daga gare mu
masana harkokin al'amura dai sun yi bayanin cewa samar da kwamitoci irin waɗannan na da muhimmanci matuƙa wajen hada kan ƴan ƙasa da kuma fahimtar juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Tabunjia, zamala ulabia, shine chigabar Nigeria.
Mazona ulabia, alumata kasata bunjia, zamala ulabia, shine chigabar.
To madla angeshika Mustafa Nasiru Batsari. Aja Adamawa kuwa gwamna Jibrin Bindoni yace shi mai ladabi ne ga na gaba gare shi. Kana sanata Aisha Jummai Alhassan tace ƙarya ne bata je ƙara ba. Ga dai Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da rikicin bangaranci na jam'iyyar APC a jihar Adamawa ke karar ruwa wato a tsakanin ƴan bangaren tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da kuma na bangaren tsohon gwamnan jihar Murtalan Yako a karon farko gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Jibrilla ya musanta zargin da ake masa na cewa ya koma bangaren Atiku da yake amsa tambayoyin manema labarai game da wannan batu Sanata Bindon yace rufi ya ce kawai ta ƴan siyasa dake neman bata masa suna
wallahi nyako ubana ne kuma Atiku ubana ne kuma bamu da matsala a APC kasan shani mutane kowa zai magana da ya ga dama ni duk wani wanda zai afe ni Adamawa ubana ne duk wanda na girme shi kanina ne duk wanda ya girme ni uwana ne talakawan Adamawa su suka zabe ni ba mutum ya zabe ni ba banda ubangida ka ji mai kyau banda ubangida ni Senator Bindo Adamawa talakawa su ne iyayena su ne suka zabe ni ni kuma zan zama bawan su sai musu aiki
to ko shin ma waya alaka ne take a tsakanin sa da ƴan majalisar dokokin jihar a yanzu
abinda ake samu matsala da majalisa in baza in gwamnati ba sa ba su haƙƙin su ne to ni dinan ka san dai senator ne na san ni ma da majalisar ne da so dole ne zamu kyautata musu kuma su ma za su san cewa an zabe su don su kyautata jama'a
ita dai jami'ar APC a jihar Adamawa ta bakin sakataren tsare-tsarenta Alhaji Ahmad Lawal ta masha wace bangarorin biyu ne da ai karatun ta nutsu
saboda kullun idan ana fada ba inda zamu je in ka duba yanzu sai ka samu ya mutane da suke gidan Atiku da mutane suke gidan Yako a kullun ba su ga cewa an shirya saboda idan suka ga an shirya me bai bukatar su ba zai biya ba ko mu kana da yasa samu muke wannan abu to kira da nake shine ni ina kira ga gwamna ya sani
duk wani babba ba masu biyu ba duk wani babba dake Adamawa ya dauke shi tamkar uban shi kuma ya je ya nemi shawara saboda shawaran da wannan zai baka da shawaran da wancin zai baka sai kai kaje ka zo na matsayin ka na gwamna kai tunani wanne zaka dauka ne zaka rai don haka ba wai su biyu kadai ba ba magana a cikuri yako muke ba muna magana dukkan da ta baka
kamar Adama a jihar Taraba ko ya takar gwamna na jami'ar APC ce Senator Aisha Jumai Alhassan ke fa musan ta rahotannin cewa ta janye karar da ta shiga na kalubalantar nasarar da gwamnan jihar Akita Dare Isyaku ya samu
ya za a yi in janye mutanen Taraba ni suka zaba su mutanen PDP ma sun sani ni mutanen Taraba suka zaba to in janye akan me in janye akan ba zabe ni ba inda ba zabe ni ba da ba zan ma je kotun ba amma an zabe ni shi yasa na tafi tribunal kuma ba ƙarya ake yi duk wannan maganganu ne na mutanen PDP ba ma wanda ya isa ya zo wurina ya ce in janye ƙara dan sun sani ba zan janye ba ba su isa ba ba wanda ya taba zuwa wurina amma na kan gani a jarida mutane suna tambaya na an ce kin janye ƙara nace akan me da ban ci zabe ba da ba zan ma je kotu ba amma na ci zabe shi yasa na je kotu kuma kara yana nan daram su ne suke gudun service amma ran alhamis da ya wuce mun sami order mun ran laraba da ya wuce mun sami order cewa mu je mu mammanna kuma ran alhamis mun mammanna PDP da INEC kan ma sun bada reply din su hammu ma mun sake ba su amsa
yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar shari'a kujerar gwamnati na jihar Taraba za ta kaya shari'a da yanzu ma haka aka maida Abuja Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
To Allah kyauta kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 17 ga shirinmu na gaba
Demokradiya a yau Cikin shirin zamu leka majalisun tarayyar Najeriya inda har yanzu tsugunde bata kare ba kan shugabanci. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mako daya banda wakilan majalisun dokokin biyu suka zabi shugabannin su tare da goyon bayan ƴan hamayya na jam'iyyar PDP har yanzu kura bata lafa ba. Kamar yadda wata kila kuka saurara cikin shirye-shiryen sashin Hausa da suka gabata. A cikin rahotanni biyu da wannan tasha ta gabatar cikin shirin safe jiya Talata har daya daga Kano inda magoya bayan Sanata Ahmed Lawal suke ci gaba da bayyana shakku kan samun goyon bayan shugabannin majalisar na yanzu wajen aiwatar da manufofin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ga tuni
inda mutum yake yin ne mai zama shugaba in ya zama da bai da gaskiya bai da amana bai bin ka'idoji an shi abu da shi ba zai bi tsarin da aka shirya ba to gaskiya bai dace da shugabanci ba al'ummar Najeriya gabaki daya sun zaɓi jam'iyyar APC wanda ta samu shugaban ƙasa kuma ta samu rinjaye a majalisun dattijai da na wakilai to kamata a ce duk wani wanda zai fito ya zama shugaba ya zama ainihin wato dan jam'iyyar APC kuma ta bar tsarin APC kuma wani ta ce wani abu sabanin wannan to gaskiyar magana ya tafi yayi abu sabanin abin da ya dace
Sanata Barau Jibrin kenan dake wakiltar mazabar Kano ta Arewa a zauren majalisar dattawan Najeriya kuma na hannun damar Sanata Ahmad Lawal mutumin da ya nemi shugabancin majalisar shi kuwa kamar muhimmi magaji wanda ya so APC ta tsayar da shi takarar majalisar wakilai daga mazabar Rimin Gadar ta Tofa a jihar Kano cewa yi abin da ya faru a makon jiya a zauren majalisar dokokin Najeriya ya saba wa demokradiya
inda zaben da aka yi na demokradiya ce tunda magana ce ake ta shugabannin majalisar dattawa ɗan majalisar dattawa na PDP mutum 49 suna gurin mu kuma namu kusan mutum 8 ne ko fiye da haka kadan suke gurin saboda haka idan ka dauko ka gani sai ga to waɗanda suka fi rinjaye NPDP ne in kuma zaben ba na munafinci bane dama ba shirya shi akai ba to kamata a ce su NPDP tunda sun ga sun fi yawa kuma abin da suka yi daidai ne to tsaye da ɗan PDP ya ci zaben tunda ra'ayi dama su ce
Wannan dai ta sanya Sanata Barau Jibrin bayyana shakku kan yiwuwar wucewar kudurori da ma bukatun shugaba Muhammadu Buhari cikin sauki a zauren majalisun biyu.
Ko aka zo aka dasa ta a majalisa wannan ba zai hana mu aiki ba ba zai hana mu abin da ya dace da al'umma mu ba amma kan dakikan dole ne a samu akan yanda ake sa gudanar aiki ta yanda za a wato tuciyar mutane da aka sata a binciko irin wata kallon da aka riga aka shiya lokacin wato hotun jami'ar PDP da dai sauransu tunda yanzu PDP ce ta riga ta kafa shugabanci a waɗannan majalisu guda biyu.
Sai dai kamar muhimmin magaji na mai ra'ayin cewa an fataka kundin tsarin APC kuma akwai matukar hadari ga masu yin hakan.
Raki yana ansa sunan APC kuma ya yarda shi dan APC ne daga abin da yayi idan ka dauko kundin tsarin mulkin jam'iyya gaba ɗaya kurar kansu suka yi da maganganun da suke yi da abin da suke nuna sunan ba su da jam'iyya sannan idan ka dauko kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 65 karamin sashi na 1 na jin na 1 ko na 2 ne zaka ga inda aka ce dole sai mutun ya zama yana cikin jam'iyya sannan zai zama member na majalisa dattawa ko ta wakile kuma sannan yanzu idan da jam'iyya ta shi ta kore saki ni a fahimta ta shine za a iya zuwa a nemi fassarar kota akan wannan kundin tsarin mulkin kasa because in ma suka ce ba za su shiga wata jam'iyya ba jam'iyya ta iya ture su to na tabbatar da cewa zaman su a majalisa ba zai tabbata ba kuma za su iya zama ba
kwamaran muhimmin magaji kenan wani dan jam'iyyar APC a jihar Kano
a cikin ɗaya rahoton sanata Ali Ndume ne yake bayyana mamakin yadda mataimakin shugaban majalisar dattijai dan PDP zai yi aikin sa ganin shi ba dan jam'iyyar APC mai rinjaye bane kuma ganin cewa jam'iyyun sukan yi taro na ƴan jam'iyya to taya za a yi aiwatar da aikin sa in baya cikin taron ita jam'iyya wato mai rinjaye kamin lauyoyi suka yi ga samun kofin dokokin da majalisun biyu suka kafa wajen aiwatar da ayyukan su mun nemi jin ra'ayin tsoffin ƴan majalisar dattijai kan zaben da aka yi domin sanin abin da dokokin suka kunsa musamman kan zabe tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon sanata Ahmed Muhammad Makarfi dai dan jam'iyyar PDP ne na tambaye shi abinda dokokin majalisa suka ce kan haka.
To, harkan zabe wanda yake cikin dokokin Senate ba ta yi tunanin cewa in aka zo zabe wasu ba za su zo ba. Abinda kawai ta ɗauka shi ne tunda abu ne da ke tsarin mulki shugaban ƙasa ya ce majalisa ta yi zamanta na farko rana kaza lokaci kaza. Kuma wannan ya fi ƙarfin kowanne irin abu a gabanta a wannan ranar to kaga abin da doka da ƙa'idojin sanin ya ɗauka shi ne ai kowa ƙwaro-ƙwaro ya san cewa ko menene na wannan ranar bai kai wannan zaman ba saboda haka ba wanda zai bar wajen kowa zai tsaya ya zaɓe da shi wannan shi ne abin da ya tanada. Yadda za a zaɓi mutum shi ne wanda ya fi samun ƙuri'a da takwarorin jihar ko da da ƙuri'a ɗaya ne kuma kowace ƙuri'a ɗaya take koma daga wata jam'iyya ne ba jam'iyya ce zaɓe ba a cikin senate amma jam'iyya na iya haɗa kanta kafin a zo wajen zaɓe wannan ya rage nata amma muddin aka zo senate abu ne na kowa da kowa zaɓen da aka yi waɗanda suke cewa wannan zaɓe ya yiwu shi ne tun da ƙa'ida ya ce wanda ya samu ƙuri'a mafi rinjaye to kuma an ce 57 sun yi zaɓe kuma sun zaɓi mutum ɗaya duka to kai ko da 51 duk sun zaɓi wani daban 51 bai kai 57 ba wannan shi ne abin da lauyoyi da sauran masu muhawara suke magana. Abu ne na siyasa abu ne kuma na zai cewa dai na san ita siyasa an kafa kafa wani wanda yake neman share kafa ka sai da share kuma ka da sai da zaka
to honorable Makarfi shin akwai wani abin da dokokin aikin majalisa suka ce dangane da yawan wakilai da ya kamata su kasance suna majalisa kafin a yi zabe akwai wani wa'adi ko kuma ka'ida za a ce sai wakilai kaza suna majalisa kafin a yi zabe
ba shi kawai abin da aka ce shi ne wanda ya samu ƙuri'a mafi rinjaye ko da guda ɗaya ne to kuma za ka duba ka ga senatocin nawa ne 109 to yin cikin 109 sun tsaya sun zaɓi mutum ɗaya ba ƙuri'a da talauci to ka ga in kana neman 109 kana neman 59 kenan 52 to 52 ba ta kai 57 ba shine kawai lissafin da in kafa kuma ita ƙa'idojin majalisa ya ce majalisa na iya ya kiro da tsarin tafiyar da kanta in ba a rubuta ba.
To
saboda kaga waɗanda ke wajen suna iya yin haka a ce ya zauna saboda ai ba a hana ta idan ba wani abu ba a rubuta shi a nan take ta dauki wani mataki domin yin misali abin da ke gabanta a wannan lokaci ba. Ka'ida na zaman Senate bai shafi na zaɓe ba wanda aka rubuta a cikin ƙa'idojinmu shine cewa ɗaya bisa uku na 'yan majalisa.
To
muddin ɗaya bisa uku suna nan to majalisa za ta ci gaba da zama. Amma maganar zaɓe kawai ya faɗi cewa waye ya ci zaɓe. Wanda ya ci zaɓe wanda ya fi samun ƙuri'a mafi rinjaye.
Dokokin ba su yi tanadin cewa waɗansu ba sa nan ba. In ya kasance
bai su tanadin wannan ba ya dafa sun dafa muhimmancin wannan zama cewa wannan zama ya fi kowanne abu a wannan ranar. Kowanne abu a ajiye shi gefe guda sai an yi wannan zaben abinda ƙa'idojin sani suka yata na zaki.
Kana ganin masu kukan cewa ba a yi musu adalci ba kuma za su tafi kotu, me ya yi ra'ayinka game da haka?
Ni ba ni da majalisa ko waye aka zaba ni abinda zan sare shi ne makasa aiki ba mai makansa ba.
Eh haka.
Amma kaga ka'idan majalisa ya ce wannan zama na wannan lokaci da wannan zaben ya fi kowanne abu. To in ko ya ce maka ya fi kowanne abu. To kaka zai kace kuma za ka yi wani abu. Kotu ita a na yau tunanin za ka duba an samu kura mafi rinjaye a na yau tunanin fa kenan.
Ganin cewa a karon farko ba wai ana haɗa kai ko kuma jam'iyyu sun akwai yarjejeniya tsakanin jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC cewa za su yi ƙawance su yi aiki tare ba. Amma sai aka waye gari a majalisa ga jam'iyyar APC tana shugabanci kuma PDP ke mata na'ibanci. Shin ganin manufofi watakila manufofin waɗannan jam'iyyu ba za su kasance iri ɗaya ba. Ya za a tafiyar da wannan aiki?
To amma ai ita a majalisa ba a ce wai wanda zai shugabance ta ma sai da waɗanda suka fi yawa a ciki ba. Yan majalisa na iya zaben duk wanda suka so ko ma daga ina ya fito. Wannan tsari ne na jam'iyyar da suka fi yawa. In sun yi tsari mai kyau su gani da kyau. In ba su yi tsari mai kyau ba to.
Masu haro baki ɗaya kuma abinda ya samu kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako. Sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Mahmud Ibrahim Kori da Senator Ahmed Muhammad Makarfi da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice.
To sakataren majalisar ɗinkin duniya Ban Ki-moon ya ce ya damu matuƙa da tabbacin da wata kotun ƙasar Masar ta bada na yankewa hambararren shugaban ƙasar Muhammad Morsi hukuncin kisa tare da wasu mutane guda 90. A jiya Talata ƙungiyar 'yan ta'addar Al-Qa'ida sun nuna cewa mutum ɗaya daga cikin su wato shugaban da yake jagorantar yankin Larabawa ya mutu wanda kuma suka ce hakan ya faru ne a harin da aka kai da jirgi mara matuƙi na Amurka shugaban sunansa Nasir Al-Wuhaishi. Sai kuma mayakan Kurdawa da ke arewacin Siriya wanda suka ce sun samu ƙwace kan iyakar da 'yan ta'addar ISIS suke shiga da fice wurin kai makamai da kuma kai hare-hare ta wajen inda suka ce sun kwace ikon wurin sannan kuma ta nan ne suke shiga daga ɓangaren Turkiyya wanda kuma hakan ya ba su damar cewa tun daga ruwan wutar da aka yi wanda jiragen da suke jagorantar yaƙe-yaƙen da ake yi wanda kuma Amurka ne ke jagorantar ƙungiyar suka yi jagorancin kai waɗannan hare-hare a daren jiya.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai can da hantsi a sake jin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Usman Kawara da ya taya ni gabatarwa da Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato Jim Ham ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.